بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا ينقوى إنما نقيسوا تأدين المسلنشي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya da jinjina marasa iyaka su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa da ganin damansa ya bamu dama da iko na haduwa a wannan rana ta Asabar. A yau muna 14 ga watan Al-Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 20 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya. Wannan shine darasinmu na 4 a cikin wannan littafi na talkhis sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha, wallafar ash-shaykh abu abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka, Masjidu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, dake nan unguwan a Rungwanu Quarters a nan cikin garin Bauchi. Idan ban manta ba, darasin mu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen inda malam yayi mana bayani akan hukuncin tsayuwa a cikin sallah, shine ƙarshen babi na biyu kenan, Al-Qiyam, wanda muka ji malam ya kawo mana bayani akan hukuncin yin sallah a tsaye, da kuma waɗanda aka ɗauke musu wannan hukuncin, da kuma hukuncin yin sallah a cikin jirgin ruwa da jirgin sama. Sannan muka ji kuma hukuncin hada tsakanin tsayuwa da kuma zama a lokacin da mutum yake yin sallah ta nafila, wanda shine yake nan a shafi na 6 kamar yadda muka tsaya akan shi a satin da ya gabata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu ci gaba. Allah ya mana albarka, ya sa albarka cikin abin da za mu karanta. Za mu tashi faɗin malam inda ya ce, as-salatu fin ni'ali, hukuncin yin sallah da takalmi. Mun ji wato hukuncin kallon al-qibla in za a yi sallah, mun ji kuma hukuncin tsayuwa a sallah, sannan kuma yanzu malam zai mana bayani akan menene hukuncin yin sallah da takalmi, wanda shine kan nukuda na 13 wato da malam ya kawo. Malam sai ya ce, wa yajuzu lahu an yaqifa hafiyan. Malam ya ce ya halatta a gare shi ya tsaya hafiyan babu takalmi. Hafiyan shine kafar mutum ba takalmi kenan. Wa munta'ilan ahyana, wani lokacin kuma ya sa takalmi. Wannan tsayuwar da muka ji cewa dole mutum in zai yi sallan farilla dole ne ya tsaya a tsaye, to sai malam yace ya halatta a gare shi ya tsaya din da takalmi, ko kuma ya ci da takalminsa. Yana halatta a gare shi, zabi yana gare shi, ko yayi sallah da takalmi ko kuma yayi sallah babu takalmi. Sai ya ce wal afdal, amma mafi falala shine an yusalli taratan hakaza wa taratan hakaza, shine wani lokacin yayi wannan, wani lokacin yayi wannan, ma'ana wata ran yayi sallah da takalmi, wata ran kuma yayi sallah babu takalmi. Wannan sunna ita ake kira da sunnatu tanawwu. A cikin karkasuwan sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sunan da ake kiranta da sunnatu tanawwu. Wata ran annabi yayi kaza, wata ran yayi kaza. To min babu aula shine idan musulmi yazo shi ma yana so yayi koyi da wannan sunnar, to shi ma ya sassaba, wata ran yayi wannan, wata ran yayi wannan. Da haka mallan yace to mafi falala shine wata ran yayi sallah da takalmi, wata ran yayi sallah babu takalmi. Hasba ma tayassara la, gurgurdan abin da ya sawwaka masa. Fala yatakallafu lubsahuma lis-salati wala khal'ahuma, kar ya tilasta ma kansa cewa dolen dole sai yayi sallah da takalmi, ko kuma ya tilasta ma kansa dole sai yayi sallah ba takalmi. Kar ya tilasta ma kansa ya daura ma kansa nauyin dole sai yayi sallah da takalmi, ko kuma dole sai ya cire su in zai yi sallah. Bal in kana hafiyan sallah hafiyan, abinda zai yi shine idan ya kasance ya zo ne ba takalmi to yayi sallah ba takalmi. Wa in kana munta'ilan sallah munta'ilan, in yana da takalmi to yayi sallah da takalminsa. Illa li amrin arid, sai dai in akwai wani al'amari wanda ya bujiro wanda zai sa ba zai iya yin sallah da takalmin ba. Sai ce wa idha naza'ahuma, ko kuma kafin mu je kan wannan na 15, wannan guda biyu nukdori guda biyu nukka ta 13 da ta 14 za mu iya hada su mu yi bayanin su a tare. Malam yana cewa ya halatta ga wanda zai yi sallah, yana halatta a gare shi yayi sallah da takalmi, ko kuma yayi sallah babu takalmi. Kamar yadda ya kawo a cikin ainihin littafin sifatu salatin, yayi bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam an rawaito cewa wata ran yakan yi sallah da takalmi, wata ran kuma yakan yi sallah ne babu takalmi. Wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza salla ahadukum falyalbisna alaihi aw liyakhla'ahuma baina rijlaihi wa la yu'dhibihima ghayrahu, idan ɗayan ku zai yi sallah to ɗayan biyu ko dai yayi sallah da takalminsa, auli ya ja'alhuma baina rijlai, ko kuma ya cire takalman ya sanya su a tsakankanin kafafuwansu, a tsakankanin kafafuwansa. Wala yu'dhibihima ghayrahu, kar kuma ya cutar da wani wanda yake na kusa da shi. To anan malamai suka ce a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli da ya kamata a kula da su. Matsala ta farko ita ce shin ya halatta a yi sallah da takalmi? Amsa dai ita ce kamar yadda muka ji, ya halatta a yi sallah da takalmi saboda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Matsala ta biyu shine menene hukuncin yin sallah da takalmi? Ya sha bamban da wancan matsalan, ya halatta eh ya halatta, to meye hukuncin? Dole ne, sunna ce, mustahabbi ne, rukuni ne, sharadi ne, ko kuma yaya? Hukuncin sallah da takalmi istihbabi ne, abu ne na mustahabbi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, ku saba ma yahudawa saboda su yahudawa ba sa sallah da takalmi, ba sa sallah da hufi. In sun zo sallah suna cire takalman su, suna cire hufin su, mana in za su yi ibadar su to sai sun cire takalma, sai sun cire hufin su. Da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku saba musu, ku saba ma yahudawa. Kaga wannan umarni ne, ba umarni ne na dole ba, umarni ne na mustahabbanci, ma'ana ana so a yi, amma ba wai an tilasta ma mutum cewa dolen dole ne sai yayi ba. Domin inda a ce umarni ne na wajibci, to da ba za a rawaito cewa wata ran annabi yayi sallah da takalmi, wata ran yayi sallah ba takalmi ba. Da zai zama kenan duk sallolinsa da me? Da takalmi yake yi. To kenan samuwar cewa wata dan yakan sa takalmi yayin sallah, wata dan kuma ya cire takalmi, ya nuna kenan yin sallah da takalmin ba dole bane, mustahabbi ne, abu ne wanda ake so a yi, amma kuma in an kiyaye sharuda. Akwai sharuɗin da ya kamata a lura da su. Sharaɗi na farko shine, in ya zama a takalmin akwai najasa, to haramun ne a yi sallah da shi. In ya zan a takalmin akwai najasa a jikin takalmin, to haramun ne a yi sallah da shi, kamar akwai bayan gida a jiki ko kuma wani abu na najasa da aka taka, gashi nan ana ganin shi a yanin, to haramun ne a yi sallah da shi. Amma in misali mutum ya taka ko kwatami ne ko fitsari, to kamar hukuncinsu ɗaya da hijabin mace, idan mace ta sanya hijabi, hijabinta yana jan ƙasa, da ta wuce nan sai ta shafi najasa, da ta wuce gaba sai ta shafi ƙasan da ba najasa, to wannan ƙasan da ta shafa wanda ba najasa ya tsarkake wancan najasan da ta shafa. So haka ne yake a takalmi, in ka taka najasa a nan sai ka taka nan ba najasa, to nan da ka taka ba najasar, to yawo ya tsarkake najasar da ka taka a can, sai dai in najasa ce wacce ake ganinta a yana. Kaga ai kamar ita macin ne, ai ba za ta shafi bayan gida, kuma ta wuce inda ba najasa ta ce ga bayan gidan tana gani kirikiri, kuma ta ce inda ta shafa ya tsarkake shi ba, saboda gashi nan ana ganin shi najasan bai bushe ba, to sai a tsarkace shi sai a wanke shi. To haka takalmi, haka in ka taka nan akwai najasa, to gaba da ka taka ba najasa, to inda ka taka ba najasan nan ya tsarkake najasa, sai dai in najasan wacce ake ganinta ne, gashi nan kana ganinta a jiki, to kaga ai ka tabbatar najasan ma bata kawu ba balle ta tsarkaka, saboda haka sai a wanke shi a gusar da wannan, a gusar da najasan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yake cewa, idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fina alayhi fa in wajada fihi ma khabathan falyamsahuma wa liyusalli fihi ma, idan ɗayan ku yazo masallaci to ya kalli takalmin sa ya gani, in ya ga akwai najasa a takalmin to ya goge takalmin, ya goge shi a ƙasa ya yi sallah a ciki. Haka wannan gogewan da zai yi zai kusan da aidin najasan da yake jiki, ko da ya taka wani abu, in ya goge a ƙasa, ko da wani abu ya tako, in ya goge shi a ƙasa, ai mun san cewa ƙasan za ta kusar da wannan abin da ya tako ɗin, saboda haka to sai ya yi sallah a ciki. Kaga ƙasan, dama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, daga cikin abubuwan da aka bani wanda ba a ba ma sauran annabawan da suka gabace ni ba, yace akwai waju'ilat liyal ardu masjidan wa basjidan wa duhura, an sanya mun ƙasa ta zama masallaci ta zama kuma kayan tsarki, duk inda sallah ta same ka zaka iya yin sallah. Haka nan kuma in najasa ta kama ka inda babu ruwa, to kana iya amfani da ƙasa. Wannan sharadi na farko kenan, ya zama takalmin da zaka yi amfani da shi babu najasa. Sharadi na biyu shine, yin sallah da takalmin kar ya zama zai kai ka zuwa ga cutar da wani, saboda shi yin sallah da takalmin mustahabi ne, kuma abin da ya kamata mu gane shine, hukuncin yin sallah da takalmin ɗaya yake da yin sallah ba takalmi. Din ka yi sallah da takalmi, to ba wai lada ce, lada ne ya karu a cikin account ɗinka ba, hukuncin ku ɗaya da wanda ya yi sallah ba takalmi, duka ɗaya ne. Sai dai in ka koyi, in ka yi koyi da sunna, wata dan ayi takalmi, wata dan ayi ba takalmi, kaga wannan ka yi koyi da sunna. Amma in din ka zo ka yi sallah da takalmi, to ba wani special laya za a ƙara maka na musamman saboda ka yi sallah da takalmi ba, saboda hukuncin ɗaya ne. Ina fatar muna fahimta, hukuncin ɗaya ne, in ka yi wannan daidai ne, in ka yi wannan ma daidai ne, duka hukuncin su ɗaya. To yin sallanka da takalmi yana da sharaɗi, shine kar ya zama zai kai ka zuwa ga cutar da wani, saboda ai mun sani hadisi wanda duka mun haddace shi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗin cewa, la barara wa la dirana, duk wannan mun san fasalar shi, ba cuta ba cutarwa, kar ka cutar, kar kuma ka yadda a cuce ka, daga kai kar ka cutar. Sannan lokacin da zaka fito daga gida zaka taho masallaci, cikin addu'an da ake yi in za a fito daga gida ya Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam kana addu'a cewa Allah ka tsare ni kallan zalunci kowa kar kowa ya zalunce ni so in yin sallan ka da takalmi zai kai izuwa ga ka cutar da wani misali wanda yake bayan ka ba mamaki kana iya shafa masa dattin takalmi akan shi a lokacin da ya sujjada to wannan haramun ne yin sallah da takalmi ko ka taba goshin sa da dunduniyar takalmi ko kuma yanzu karshen cutarwa shine ka zo ka samu yanzu kaman masallacin nan namu da carpet sai ka debo takalmin ka diddati sai ka shigo mana da shi cikin masallaci na farko sune masu kula da masallacin ka cutar da su na biyu duk wanda zai zo yayin sallah a masallacin in ya ga datti zai ga kazanta shi ma ka cutar da shi to anan sai zama duk wanda ya zo bakin masallaci ya ga ga masallaci an shi an masa shimfiɗa an tsaftace shi to dole ne ya cire takalmin shi daga waje wajibi ne ba za ka shigo da takalmin ka ci masallaci ka ce ai ka zo koyi da sunna bane a za ka cutar da wasu za ka cutar da mutane saboda haka wannan yana aiki ne na farko a inda masallacin annabi yake lokacin da annabi yake a masallaci masallacin su kasa ne ba shimfiɗa babu carpet saboda haka da an shigo da takalmi da an shigo ba takalmi duka ɗaya ne inda aka ce akwai yashi yashi ne a wajen sai aka ce kar ka shigo da takalminka saboda kar ka bata mana waje kaga wannan ai bai kama da hankali ba sai dai ma a ce kar ka cire takalminka saboda kar ka bata kafanka to kaga amma a nan inda ake samun masallatai yanzu ana tsaftace su a musu tiles a yi mopping a share su a sa carpet a share masallacin ya fita face face to ba za ka shigo masallaci da takalminka ka zo ka ce ka zo koyi da sunna ba sai ya ce maka a'a a cikin koyi da sunnan kan nan kuma akwai cutarwa domin shi yin sallah da takalmin mustahabi ne shi kuma cutar da wani haramun ne so in ka cutar da wani kuma za a rubuta maka ne za a rubuta maka zunubi so ba zai yi kuma garin koyi da kuma kokarin yin mustahabi kuma ka je ka dauko haram ba zai yi ba sannan lokacin da ka zo ka shigo da takalmi misali wani yanzu ya sako shaddan safara kal ko yadin safari kal sai ka zo kusa da shi ka ce za ka juna shi da takalmi lokacin da ka sunkuya ko kai sujjada gefen takalmin ka sai ya taba masa korin kafansa to ka gani sai bata masa kaya kaga akwai matsala yana kuma da daman in ya ganka ka shigo da takalmi ne da daman ya canza waje ko ya ce maka kai ka canza waje yana da wannan damar kamar misali ne abinda wasu suke na kuskure misali makanikai mutum yana aikin kanikanci sai a kira sallan juma'a da wannan kayansa mai bakin man sai ya wuce masallaci in ya ka matsa sai ya ce maka ai inna taswiyata as-sufuf min tamamis sala ya ce maka cikin sauna cikin sallah wannan kuskure ne ba yadda za a yi mutum ya dauko kayansa wankakke kai ka taho masallaci ka shigo masallaci kai da dauda kuma ka ce dole sai kun hada sauri da shi kafin ma ka fara cutar da shi ka fara cutar da mala'ikun Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku suna cutuwa daga duk abin da yake dan adam yake cutuwa daga gare shi duk abin da ka san na cutar da mutum to yana cutar da mala'ika yasa annabi ya ce idan kun ci albasa ko tafannuwa to kar ku taho masallaci saboda in ka bude baki kai Allahu akbar kafin warin tafannuwan ya fara isa zuwa hancin wani mutum ya fara isa hancin mala'iku ko ga mutum da asuba yana tashi kawai sai ya alula ya taho masallaci da ya zo an ce amin na kusa da shi sai ji kamar ya nitse saboda mun sani cewa yana daga cikin abin da ke sababa warin baki akwai yawan shiru in bakin ka ya gum dole kana bude shi zai wari daga cikin abin da kuma ke sa baki ya gum akwai bacci saboda haka sanda ka tashi ana so ka fara ne ka fara tsaftace bakinka annabi sallallahu alaihi wasallam ko cikin dare ya tashi zai yi nafila shi kadai abin da yake farawa ya shusufahu bisiwak yana wanke bakinsa da aswaki sai yayi asuwaki tukunna ya tsaftace bakin sa kafin ya fara sallah wannan sallan da yaje yi to ballantana kuma zai tafi masallaci saboda haka wannan kuskure ne haka duk abin da zai ja ka zuwa ga ka cutar da wani haramun ne domin akwai ka'ida ta usulul fiqh shine dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih idan aka ce ga abu nan zai dauki fuska biyu fuska ta farko ita ce zai jawo maslaha kaza fuska ta biyu kuma zai jawo cutarwa kaza to kawar da cutarwan shi ake fara gabatarwa akan me akan jawo amfani ban sani ba ko muna fahimta ko ya zama cewa an samu abubuwa guda biyu ga maslaha ne ga mafsada amma maslahar ta fi girma akan mafsadar to sai a gabatar da maslaha amma in barnan ta fi girma akan maslaha to sai a gabatar da barnan sai a bar abun gaba daya sai a gabatar da abun da yake mafi sauki sai a gabatar da abun da yake shine mafi sauki shine zaba tsakanin abubuwa guda biyu kenan sai a dube wane ne yafi sauki iltikabu akhafi bararaini aula sai ga cutarwar mafi sauki wanne ne yafi misali Sheikh Abdulrahman Nasir Saidi a littafin sa a cikin manzuwa ne na qawaidul fiqhiyya yana fadin cewa ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih ad-dini an gina shi akan lura da abubuwa guda biyu me zai jawo maslaha kuma ya tunkuɗe barna sai ce fa in tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la min al masalih idan maslahohi guda biyu suka hadu to ana gabatar da mafi girma cikin maslaha ana gabatar da mafi girma ciki abu ne guda biyu zaka yi amma ɗaya yafi ɗaya amfani to sai ka gabatar da wanda yafi amfani kana son wannan mace mata guda biyu dukkanin su dai suna da tarbiya suna da ilimi kuma suna da tarbiya sai dai ka ce wannan tafi wannan kyau to kaga yanzu wannan tana da wani ƙarin me quality akan abin da wancan bata da shi to wannan sai ya ce to yuqaddamul a'la min al-masalih ya ce to zabi wacce tafi maka a ciki ban sani ba ko muna fahimta amma aka ce abu zai jawo cutarwa to sai a dubi wanne ne yafi sauki misali mace za ta haihuwan ya kiwa dole sai an cire dan ana kuma tsoron watakila saboda yanayin jikinta ana tsoron kar garin yi mata operation a ciro dan ita kuma ta mutu me mafita yanzu shine zubar da ciki to zubar da ciki kuma bayan an busa masa rai haram ne haramun ne to amma yanzu da a zubar da cikin da ita a barta rayuwanta ta wofanta wanne ne yafi sauki a ciki shine zubar da ciki ita yanzu ga ta nan a gabanmu muna ganinta mun san cewa wannan dahir ce shi yaron da za ta haifin ma gaibu ne ba mamaki ma ba rai zai zo ba mamaki to kaga garin ciro mara rai sai kuma aka tafiyar da wani rai kaga ai ba yi lissafi ba to wannan shine tsari na addini addini yana duba maslaha yana kuma duba mafsada sannan kuma daga cikin abin da ake dubawa wajen maslaha da mafsada shine duk abin da zaka yi kafin ka fara duba kai amfanin da zai jawo maka ka fara duba kuma cutar wanda zai yi ma wasu misali kana da makwabta kana da wani generator mai karan bala'i kai in ka kunna zaka ga haske ka sha iska mu kuma in ka kunna zaka hana mu bacci to ya halatta mu tsaya mu ce dole ka kashe generator nan ba zai yi kai ka kunna generator kai ka sha iska kai kadai mu kuma duk anguwa karan generator ka yana mun bacci ba ba zai yi ba kaga ba za ka zo ka ci yayin anguwan nan suna mun hasada ne saboda su sun ga ba su generator yan bakin ciki za ka cutar da mutane kana so ka ji dadin karatun Qur'ani sai ka fito tsakar gida ana gidan haya sai ka fito tsakar gida cikin dare kunna muku sudes a cikin gidan saboda kai kawai kana so ka ji dadin karatu su ka cutar da su ka hana su bacci so kafin kai ka duba kai amfanin da abu kaza zai ja maka to sai kuma ka fara duba a to ni in na samu amfani iri kaza a jikin wannan abu shin suwane da suwane da suke tare da ni su za su cutu ko ba za su cutu ba su za su cutu to shikenan sai a dakatar da shi saboda ka yin sallah da takalmi zaka iya yin sallah da takalmi amma in ba zai cutar da wasu ba kamar misali ka zo sallan juma'a sai ka samu waje ya cika masallaci ya cika haraba ya cika watakil sai a haraba ko haraban ma ta cika akan hanya zaka yi sallah kuma baka zo da duma ba misali ga zafin rana to kaga dan zaka yi sallan ka da takalmi ko da babu zafin rana zaka yi sallan ka da takalmi saboda me nan ba za a ce ka debo datti a jikin takalmin ka shigo man da shi haraban masallaci ba ko kuma ka debo dama automatic dama da takalmin ka zaka shigo to amma anan din ma kuma sai ka duba tukunna wanda suke kewaye da kai su ma ba za su cutu ba saboda kar ka je garin kai ka gyara kanka kuma ka je ka cutar da wasu to kun ga anan ya kamata mu hada magana guda biyu shine ashe musulunci yana lura da haƙƙin makwabtaka sosai sosai musulunci bai wasa da haƙƙi na makwabtaka kaga wannan fadan makwabtaka kadai zaka yi da shi a sahu na minti 10 ko 20 zuwa 30 a watsi amma musulunci yana mura'atin haƙƙin sa karka cutar da shi ina kuma ga wanda yake makwabcinka ne a gida mutane da yawa suna dauka makwabtaka sai wanda kuke tare da shi a gida a makwabtaka tana iya haduwa a ko ina wanda kuka haɗu da shi akan titi a mota kana mota yana mota in ka cutar da shi ka da ce ka cutar da makwabci yanzu shi makwabcinka ne akan titi in ka cutar da shi za a ce ka cutar da shi kana so ka bi nan ka wuce kai in ka yanki nan wajen kai shortcut ne a wajenka kaga kai maslaha ce a wajenka amma kai in ka zo garin bin wannan shortcut din zaka tsaye da kuma mutum 15 da suke tawwa daga nan wajen kaga akwai cutarwa saboda haka haramun ne ka bi wannan hanyar haramun ne amma yanzu kaga inda ake tuki a kasar mu shi mutum in dai zai samu maslaha shi sai Dubai da damuwa parking mutum sai yazo ya samu tsakiyar titi sai ya muku parking a tsakiyar hanya shi ba abun da ya dame shi ko kuma yana cikin tafiya ya tsaya ya hango wani ya tsaya wai suna magana da wani wannan akwai cutarwa ga wasu a ciki ko su uku sun taho a mashin ya taho a mashin wannan ya taho sai ya ga dan uwansa sai suka hadu sai su hadu su cika tsakiyar titin suna tafiya suna tadin rayuwarsu ko kuma da kuke baya wannan can ta matse muku in kun ga dama ku sai ne da ku yi kuce in kun ga dama dai oho to wannan kuskure ne to masu tare hanyoyi yayin sallar juma'a wannan ma kuma kaga abun lura ne a ya kamata a zama ana kula lalura ce ta sa sahu ya kawo har zuwa kan hanya wanda ba yanda aka iya so ni abin da nafi gani shine abin da yafi dacewa shine idan mutane sun zo sahu ya kawo inda za a yi sahu akan hanya in ba a shiga sallah ba to wanda ya zo ya samu waje a gefe da rarrabe idan an shiga sallah to wanda suke bin kan hanya su yi ma mutane uzuri a yi sallah ana yin sallah kuma kowa ya watsi a tashi a ba wa mutane hanya domin dama haƙƙin na hanya ne haƙƙin na matafi ne kai mai sallah baka da haƙƙi a ciki lalura ce ta sa sahu ya kawo wajen saboda haka amma a toshe ma mutane hanya har wasu ma bayan an idar da sallar ma sai an ƙara wasu tarin mintoci wai ana zikiri ya kamata a dinga kuma lura da haƙƙin mutane kuma ba mamaki wani ya taho matafiyi ne shi daga gari zai wuce zuwa wani gari sai ka tare shi wani an turo shi daga wani gari asibiti za a kai shi zuwa gari kaza shi ma sai aka tare masa hanya kaga babu kyautawa a ciki saboda haka koda za a duza a dauki za a yi amfani da hanyar saboda sallan juma'a to kuma dole a yi mura'atin haƙƙin mutane dole a lura da haƙƙin mutane saboda haka jama'a haƙƙi na makwabtaka babban haƙƙi ne kaga nan fa masallaci kwazo minti 20 30 an gama sallah kowa ya watse amma musulunci kaga sa takalmi fa ayi sallar sunna ce amma musulunci yace in ka san na kusa da kai zai cutu to kar ka sa takalmi ka cire takalmi ka cire takalmi to ballantana wanda a gida ana zaune waje daya zai cutar da mutane ya koro ruwan datti zuwa kofan gidan makwabtansa ba lura da haƙƙi abincin da zaka ci kai naka ne abincin da zaka ci amma musulunci ya ladabtar da mu kai kokari kai ku kula da haƙƙin makwabtakanka wajen dafa abincin da zaka ci makwabtanka talakawa ne kai kuma mai kuɗi ne bai dacewa kullun kawai ka zo ka bulbule musu gida da kanshi sai dai kawai su yi ta tari ka cika musu gida da kanshi citta da yaji da waye yana ta shiga musu hanci ana dafa kaji amma su iyarabansu kenan a ciki kanshi wannan ka cutar da haƙƙi na makwabtaka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wani daga cikin sabansa yace in za a yi miya a gidanka a ƙara ma miyar ruwa saboda ka san marwa makwabcinka miyar a ƙara mata ruwa saboda ta yi yawa ka san marwa makwabcinka dan danan magin ya ragu dan uwanka makwabcinka ya samu to bari in cutar da haƙƙin makwabtaka mutum zai ga hanyar mutane saboda nan gidansa ne in ya ga hanyar mutane sai ya zo ya samu katuwar motarsa sai ya faka a kofar gida sai ta rima mutane hanya saboda gadarinsa shi mai arziki ne nan kuma kofar gidansa ne wannan kofar gidankan hanya ce ta mutane mutane suna da haƙƙi a kai ko har ta kan kai gaba yanzu bayan mutum fa ya gama cinye nashi filin gidan sai kuma ya sayo block da me sai a sake kewaye masa gaban gidan a sake zaftara daga hanyar mutane a sake kewaye masa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ƙara diri da dani daya na fili akan filin da ba nashi ba Allah zai sa a tona wannan danin har zuwa ƙarshen ƙasa ta bakwai ranar alkiyama a jido masa a hada masa waje da ya ce dauka a bayanka yanzu kuna ganin zallan dani ɗaya haka in aka ce a sa iya yanda na sa hannuna hakan nan a sa shi a tono har ƙasa na bakwai a ciro shi zai kai tirela nawa kuma wallahi sai ka ɗauka har kai lissafi da hankali a duniya ka ce ta yaya zan ɗauki wannan yashin in ka ji ana batun ta yaya to akwai sauƙi ne ji yasa ake batun ta yaya in ɗan sanda ne ya ce maka ɗau tirela ɗaya za ka fara tambaya ta yaya saboda ka san in baka ɗauka ba dole haka zai rabu da kai wancan kuma mala'iku ne su kuma wajensu ba a beli Allah ya sa mu dace saboda haka haƙƙin makwabtaka abu ne da ya kamata a kula da shi kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya da kula da haƙƙin makwabci har san da nayi tsammanin cewa za a kai matakin da za a ce in makwabci ya rasu makwabcinka zai iya gadonsa saboda yadda mala'ika jibrilu kullum yake zuwa yana gaya ma annabi makwabta makwabta har sai da manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu kai in dai kai imani da Allah da ranar alkiyama to ka girmama makwabcinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama to kar ya cutar da makwabcinsa ashe yana daga cikin mizani da za a auna imaninka shine rashin cutar da makwabcinka makwabtanka su zama suna faɗan alkhairi akan ka to abu ne wanda za a gane ashe imaninka da Allah da ranar alkiyama ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam wata dan ya tashi cikin sahabbansa ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min annabi ya ce wallahi bai da imani wallahi bai da imani wallahi bai da imani sahabbai suka ce man ya rasulullah waye wannan annabi sai ya ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makwabcinsa bai aminta daga cutarwarsa ba bai da imani makwabcinsa zai fita yana tsoransa akan haƙƙinsa, yana tsoransa akan gidansa, yana tsoransa akan iyalansa, yana tsoransa akan dukiyarsa, to wannan mutumi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da imani. Koda ko yafi kowa cewa shi musulmi ne, annabi ya ce wallahi imaninsa bai cika ba. Imaninsa bai cika ba. Saboda haka jama'a, makwabci abin a kula da shi ne kwarai. Duk wanda zaka yi mu'amala da shi, to wajibi ne ka kula da haƙƙinsa. Mutane da yawa suna da matsala wajen mu'amala. Shine su abin da suke dubawa mutane da yawa shine maslahansu su karan kansu. Koda ko kowa zai cutu. Koda kowa zai wahala. In dai har shi maslahansa bukatansa zaka biya, to shikenan ya gamsu haka. Ya gamsu aje a haka. Abinda kuma ake so ga musulmi shine yayi sacrificing amfaninsa saboda sauran al'umma su amfana. Ba ya cutar da wasu saboda shi kadai ya mora wannan cutarwan ba. Wannan ba daidai bane, kuskure. Allah ya tsare mu. Da haka mallam yana gaya mana cewa na kawo wannan ne saboda yana da alaka da kula da shi sallah da takalmi din. Yana da alaka da shi. In an ce karka cutar da mutum an zo wajen sallah, to ashe ya kamata kuma a san da ake sauran wajajen mu'amala ma karka cuce shi. Karka cutar da shi a gida, karka cutar da shi a kasuwa, karka cutar da shi da duk wata hanya ta cutarwa, karka cutar da shi. Karka zalunci kowa. In har ana gaya maka wajen sallah fa ka zo, amma ana gaya maka akwai matsala in ka cutar da dan uwanka wajen yin sunna, ka cutar da dan uwanka akwai matsala. To ina kuma ga wajen neman kuɗi? Ina ga din kawai kana so kai ka more rayuwarka kuma ka cutar da wasu? Din kai kawai kana so ka more, ana zafi za ka sha iska, ka daga wani bala'in generator tun daga farkon anguwan ana jin karansa, duk wanda zai yi bacci cikin dare sauro sun hana shi bacci, ya dan samu ya dan rintsa da kyar, karan generator ka ya tashe shi. To ya halatta mu zo mu yi haɗi a cikin unguwa mu zaunar da kai, wace ko ka gyara generator nan ko kuma kar ka sake kunna shi. Ko dai ka gyara shi ya bar karan nan, ko kuma ka daina kunna shi. In ka ki kuma ya halatta yin unguwa su kira maka hukuma su dau mataki akan ka, ya halatta. Ya halatta. Allah ya sa mu dace. Allah ya tsare mu daga cutar da jininmu. Saboda haka mallam yace to abinda ake so shine mutum in ya sa takalmi to ya sallar takalminsa, in ya cire takalmi ya sallar ya cire takalminsa. To kaga wannan a matsala ce da ya kamata mu lura da shi. Sai abu na gaba shine ina hukuncin wanda ya fara sallah da takalmi, sai da ya zo yana cikin sallan sai tuna takalmin akwai najasa. Ai mun ji a farko cewa in ka ga najasa a jikin takalmin sai ka kawar da shi kafin ka shiga sallah. To ina hukuncin kuma wanda sai da ya shiga sallah kafin ya tuna akwai najasa? To hukuncinsa a nan shine zai cire takalmin kuma ya ci gaba da sallansa, ba dawowa zai daga farko ba. Zai cire takalmin ne kuma ya ci gaba da sallansa, saboda ya tabbata a daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana yi mana limancin sallah, yana cikin sallah sai muka ga ya cire takalmin da ke kafansa ya wurgar da su gefe. Bayan ya cire takalminsa da sauran mutane su ga annabi ya ce annabi ya cire takalmi, su ma kuma mai rage shine kowa ya cire nashi, dukansu sai suka cire takalmi saboda suna tunanin ko watakila yana cikin sallar ammar wahayi cewa kar a sake sallah da takalmi. Bayan annabi ya idar da sallah sai ce da su ma balukum alqaitum ni'alakum, ko kuma fa me yasa ku cire takalman ku? Sai suka ce ra'aynaka alqaitana alayka fa alqaina ni'alana, mu ma gani muka yi ka cire takalmin ka sai muka cire namu. Kaga manya kenan, sahabbai kenan, su ba ruwansu da tambaya ma me ya faru, kawai dai sun ga annabi yayi. To shikenan kawai sun yi tilkashi. Kaga ko sallah annabi kawai ce musu yayi sallu kama ra'aytumuni
ku salli yanda ku ga ina yi kawai ku yi haka yanda ku ga ina yi kawai ku yi haka amma kaga mu yanzu an waye gari zaka ce ma mutum ga yanda annabi yake yi sai kuma ya ce wai baka san annabi ga ni annabin nan sai ce maka kuma wai baka san annabi wato shedan ya masa fitsari akata yanda yake ganin san annabin ma yana ta hanyar kirkiro abinda annabi bai ba da fada da abinda annabi yake anan wai ake san annabi Allah kuma yace da mu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah Allah yace ka ce da su in daga su kuna san Allah to ku bi ni kawai Allah ji su in dai san Allah kake yi kana kuma san Allah ya soka to kawai ce a nuna maka yaya annabi yake kawai kai yadda annabi yake ka huta kawai ce a nuna maka yaya annabi yake kawai sai ka huta amma mun yanzu kaga mutum ban ga karanta masa hadisi sai ya yi itirazin hadisin da hankalinsa tukunna in ya ga hankalinsa bai dauka ba to kawai sai ya watsar hey watsar saboda yanzu ma za ga mutum ba ya zo tambaya akan abu kafin ya kai maka tambayan sai ya gamsar da kai zuwa ga bangaren da ya karkata tukunna in ya ce me hukuncin kaza amma ni na fi ganin kaza ko kuma amma ni kaza ne he ya karkatar da kai zuwa ga inda ya karkata tukunna shi ka ga yanzu abin da ke yawa cikin mutanen ba sai ka ji mutum ya ce wai babu wani ko hadisi mai rauni wato ya riga ya gama badalansa shi dai ba zai iya barin wannan abin da yake yi ba saboda haka a samu masa ko da hadisi mai rauni ne wanda zai goyi bayan wannan shirmen nashi Allah ya shirya al'umman mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne babban abin koyi yasa yana cire takalminsa su ma sai suka cire nasu da haka annabi ya ce me yasa suka ce ai kana cirewa muka cire sai ya ce qala in ya ce inna jibril atani fa akhbarani anna fiha qadara mala'ika jibril ne yazo ya same ni sai ya ce mun takalmin kan nan akwai da nasa a ciki shi yasa sai na cire fa alqaituhuma da haka sai na cire su fa idha jaa ahadukum lil masjid falyanzur fina alayhi fa yaraa fihi ma qadaran aw adan falyamsahuma wa yusalli fihima da kan ɗayan ku yazo masallaci to kalli kasan takalmin ya gani in akwai najasa bai gusar da najasan sai kuma yi sallah a ciki sai kuma yi sallah da takalmin to saboda haka in mutum yana cikin sallah sai tuna cewa takalminsa akwai najasa to sai cire takalmin sai kuma ya ci gaba da sallansa ba sai ya maimaita wannan sallar nasa ba saboda haka malam yana nuna mana cewa ana sassaba wannan sunnan to kaga wannan yana ƙara tabbatar mana malam kamar yadda yake sunan littafin sifati salatin nabi yadda annabi yake sallah mu kuma yace ku yi sallah irin yadda ku ga ina yi sahabbai kuma da suka ga yayi su ma sai suka yi to waɗanda kuma suke gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sune malamai sune limamai masu koya wa mutane sallah sune masu koyar da mutane sallah al ulama'u warasatul anbiya malamai sune magada annabawa amma kaga yanzu Hausan dan Najeriya wato wani irin kifaffen Hausa talakan Najeriya yake da shi wato shi a Hausansa in yazo masallaci ya ga liman a saman minbari yana huduba da mutum 500 ko 1000 a gabansa to sai ya ji maransa duka wannan mutane 1000 dukansu mutanen kirki ne limamin shine dan iska liman nan shine mutumin banza saboda haka sai gaji ya ce ai malaman ba sun fi kowa lalacewa duk malaman sun lalace shi a karan kanshi shi mutumin kirki ne limaminsa kuma mutumin banza ne ina ke wannan badalar yin ba a Najeriya ba shi ma mun na Allah ne limamin da ya koya masa yadda ake zama na Allah shi kuma dan banza ne wannan sai a kasar mu yanzu talakan Najeriya yana ji cewa da masu kuɗi da 'yan kasuwa da 'yan siyasa da sarakunan gargajiya da shugabanni da malamai dukansu 'yan iska ne mutumin kirki a Najeriya shine kadai talaka duk da mazinatan da suke ciki da barayin da suke ciki da maciya riban da suke cikin talakawa amma mutumin kirki kadai a kasar nan yanzu shine talaka kowa mutumin banza ne in banda talaka. Allah ka shirye mu. Malam sai ya ce wa idza naza'ahuma, idan ya cire takalmin sa, fala yad'uhuma an yaminihi, to kar ya sa takalmin sa a bangaren sa na dama. Wa inna ma an yasarihi, abinda ake so shine ya sa takalmin a bangaren hagu. Idza lam yakun an yasarihi ahadun yusalli, amma da sharadi in babu wani mai sallah a hagu a dama a hagunan sa. Wa illa in kuma akwai, wada'ahuma baina rijlaihi, sai ya sanya takalman a tsakankanin kafafuwansa. Lidhalika sahhal amru an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, malam yace wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Saboda haka abin da ake so shine in ka zo masallaci zaka yi sallah, kamar yadda nayi bayani inda ake magana shine inda babu shimfida, babu carpet, waje mai yashi ko wani abu. To in akwai shimfida da carpet da tiles ana tsaftace shi ana mope din sa, to tun wuri ma shigowa da takalmi ya zama haram, saboda zaka cutar da mutane. To amma in zaka yi sallah misali ko a waje, to sai ka duba in ka tira takalmin, ba a sa takalmin a bangaren dama, sai ka duba bangaren ka na hagu. In ba kowa, to sai ka ajiye takalmin ka a bangaren ka na hagu. In kuma akwai mutane, to sai ka hada takalmin haka, sai ka sanya su a tsakankanin kafafuwanka. Kuskure ne abinda mutane suke yi, in an zo a cire takalmi a sanya shi a gaba, ba a sa takalmi a gaba in za a yi sallah. Wannan kuskure ne, ba a sanya shi a gaba in za a yi sallah. Abinda shi yasa wani malami yake cewa amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi an yad'u an'ala amamahum wa yasjudu ila jihatiha fa hadha amrun la yaliqu wa la yanbaghi. Abinda wasu mutane suke yi in za su yi sallah, su sanya takalmin su a gaban su, suna fuskantar takalmin, wannan abu ne wanda bai dace ba, abu ne wanda bai kamata ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza salla ahadukum fala yad'ana alaihi an yaminihi wala an yasarihi fatakuna an yamini ghairihi. Annabi yace in ɗayan ku zai yi sallah, to kar ya sa takalmin sa a hannun sa na dama, kar kuma ya sa hannun sa na hagu, saboda in ya sa a hannun sa na hagu, to na gefen sa kuma nan ne daman sa. Haka ne ku? In kana nan wannan shine hagun ka, to na gefen ka kuma wannan inda yake hagun ka shi kuma shine daman sa. So kaga in ka sa mai takalmi kace nan ne bangaren hagun ka, to ka kuma sa bangaren daman wani. To shine sai yace illa Allah ya kuna an yasarihi ahadun, sai dai in ya zama babu kowa a hannun a bangaren sa na dama na hagu, to sai ya sa. Amma in akwai, waliyadahu ma baina rijlihi, sai ya sa a tsakankanin kafafuwansa, ya hado takalmin sa ya sa a tsakankanin kafafuwansa, musamman yana tsoron kar a sace mai takalmi. Ya zo da sabon takalmin sa, yana tsoron kar a sace, sai duba masallaci ya gani in an yi irin wannan katakayen da ake yi din nan, to kaga wannan an samu sauki, sai dau takalmin sa ya saka. Ko irin masallatin da zaka ga a jikin filas na masallaci, inda sahu baya yiwa a wajen, an sanya shelf wanda za a sa takalma a wajen, to sai sanya takalminsa a wajen. In babu kuma, to sai ya sako leda a aljihunsa, in ya zo sai ya cire takalminsa ya sa a leda, ya zo ya sa a tsakankanin kafafuwansa, saboda in ya ɗauko takalmin ya shigo da shi a haka ya sa a tsakankanin kafafuwansa, dattin da ke jikin takalmin, mai yiwuwa yana cikin sallar takalmin ya faɗi, dattin da ke jikin takalmin sai ya yi, sai ya zuban mutane a masallaci. Saboda haka sai ya ɗauko ledansa ko wata jakansa ya sa takalmin ya ɗaure. Abinda ake so shine ana so mutum musulmi ya zama yana lura da kayansa. Kaga ba a ce takalmin ya watsar da shi ba, sai aka ce ko ya sa a ɓangarensa na hagu, in akwai mutane a ɓangaren hagu, to ya sa a gabansa, saboda ka kula da kayanka. Wani ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci Balaraben ƙauye, Annabi sai ya ce masa je ka ɗaure ragominka. Sai ya ce ya Rasulullah na bar ma Allah ajiya. Annabi ya ce ka je ka ɗaure ragomin. Ya ce ya Rasulullah na bar ma Allah ajiya. Annabi ya ce ka je ka ɗaure. Sai da ya je ɗaure, sai ya ce to yanzu ka ba ma Allah ajiya. Yanzu ka ba ma Allah ajiya. Ai ko fiqhu ake yi ko shari'a ake yi, in mutun yazo ya ga akuyarka anan tana sake sai ya dauke ta da kuma wanda yazo ya samu an daure ta sai ya dauke ta hukuncin su daban-daban hukuncin su daban-daban in na ajiye wayan nan anan ko na ajiye kudi na anan sai wani yazo ya dauka ya san ba nashi bane yayi haram kuma hukunci zai hau kansa amma hukuncin ya sha bamban da misali a ce masallaci ta hada kudi a boye shi a cikin stone nan a saki a rufe ya fasa stone din yaje ya dauko kudin to wannan in an je hukuncin shi na daban ne hukuncin shi na daban ne ko kuma ya tare wani a hanya ya kwace ya sa kudin aljinsa kaga ya boye kudin to musulunci ya koyar da mu al-akhdhu bil asbab riko da sababi riko da sababi baka wofantar da kayan ka ce ka ba wa Allah ajiya ka zo da kudin ka miliyan 1 a cikin leda kace yanzu in Allah ya ga dama ba sai in ajiye anan wajen kuma ba wanda zai dauka to ajiye wanda kai alama Allah ya rubuta za a da dauke kenan to shine sai ka ajiye in dai Allah ya rubuta ba za a dauke ba to ba za ma ka ajiye ba yawa na'am Allah yana da ikon ka ajiye kuma ya kiyaye maka shi ya kare maka shi amma bai tsara hakan ba abinda Allah ya tsara shine ka kula da kayan ka sai ka ce Allah ka tsara kula mun da kayan kamar ka zauna da yunwa ne kullun zama da yunwa kullun zama da yunwa kace kuma kullun kana addu'a Allah ka saka ruwan sa ta kama ni yawa shi yasa ai a gida ake so ai kofa ko a sa kyaure a sa kofa a gida a rufe saboda ka kula da kayan ka ka kula da kayan ka in zaka fita in zaka shiga gida cikin dare ka yi bismillah ka kule kofan ka yake ce to Allah ka tsare min gidana ka kule kofar daki ka ce Allah ka tsare min daki na amma in ka wangale kofar gida ka wangale kofar daki ka ce ai fallahu khairun hafiza Allah shine cikakken mai tsaro wallahu ya'simuka minan nasi ka ce ai Allah shine zai tsare ka daga sharrin mutane to wannan baka ba mu Allah ajiya ba duk abin da ya faru da kai fala ta luman illa nafsaka karka zargi kowa sai kai sai kanka kamar yadda kuma shi kuma mai dauka da sata ganin an wofantar da abu ba kuma dalili bane na shi ya dauki ai ko tsuntuwa kai a musulunci akwai sharuɗan da ake bi kafin ka ci wannan kudin tsuntuwar in ka ci baka bi sharuɗa ba Allah zai kama ka ranar alkiyama Allah zai kama ka to ballantana kuma ka ga kayan wani saboda ka ce wai bai kula da shi ba kai bari ka kula masa da shi to wannan babu wanda ya saka shi an wajabta mai ya kula da dukiyansa kai kuma an wajabta maka in kaga dukiyar dan uwanka ka taya shi kula da ita in ba za ka taya shi kula da ita ba kar kuma ka taya akan azalince shi ko a talafar da dukiyansa saboda haka malam ya gaya mana cewa idan mutum ya cire takalminsa to kar ya sa a bangaren dama sai dai ya sa a bangaren hagu in babu wani wanda yake sallah a bangaren hagu din in kuma akwai to sai ya sa a tsakankanin kafafuwansa in ba haka ba kuma ya aje shi ta bayansa to abin da yasa ake so a sa a tsakankanin kafafuwa shine kamar yadda muka faɗa in ka sa a bangaren hagunka to bangaren daman wani ne to haka yake kuma in ka sa a bayanka nan kuma shine me gaban wani ne shi kuma kai garin kar ka sa a gaba ka sa a bayan shi kuma ka sa masa ami ka sa mishi a gaban shi to abin da yake a sunna shine ka sanya takalminka a tsakankanin kafafuwanka Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine karshen fasalin da malam ya bayani akan sallah da takalmi in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan fasali na gaba as-salatu alal minbar Allah ta'ala ya samu dace ba tambaya ku
Allah mai yin hazan Allah
na'am
wani da mutsara ya kawo kan magana haki makwabci da fara da bayani a kai
na'am
yanzu haka ko wani abin da yake dauna a kanar muku ta na cikin wani shafi ne ba da shara
na'am
kowa ya sani shara ne cuta ne daga gidansa yin sa ya share ko shi amma ba zai bari ya koko gidansa ba sai ya dauka ya kawo jikin gida sai zai zo na yi magana a nan tun ina neman ya ku mutane makwabta an ba da shawari in ka sa ido ka ga yaron ka gura maka gidan da aka je aka yi tun da lokacin da ake zuba sharan nan ba ma nan kowa yake neman wani zai abu ya gagara ya kai maka yanzu in ana damina na ruwa wasu dakunan gida nan ka shiga nan ka bace kuma ni na sani kowa ya sani abubuwan nan kaf filin gwamnati ta yanka shi ba kan samari ba ne ba gonar mutane da za su yi gwamnati za su cire floor by floor ta siya muka sai filayen nan Allah ya ba da iko wanda suka zo da masu haya duk Allah ne ya azurta muka zo muka zo amma abin da yake faruwa shine gwamnati ba ta cire a cikin plot kwaya sai ka ce wannan wajen zuwa sharan ba idan kuma gwamnati ta cire tun wabura wannan wajen zuwa ba
gaskiya ne
kuma cikin farko to kun zuwa
gaskiya ne
wabura wannan ba kaman da babura ce nan wadai asibiti ba za a yi makaranta ba tutuwa wannan ba dan haka filaye dai an sai su duka riskin su kowa zai tsaya ne da
na'am
to amma sai ya zama idan ka tebo daga gidanka ka zo ba anan tun da ina sharewa ina konawa ina samu wasu bidi kuma kusa suna taya ni nayi kare kai maka amuya to ba fim karfi na kuma yi na gudun wani abu ba sai dai ina ni ina tosiya ma mai bin wannan ne dan na san wanda na ga sharan da nake gani a wurin yana da karfi da zai dauko mai shara ya biya shi duk karshen mota ya bashi dubu da dari biyar zai kwashi masa gidansa wallahi kaji nake gani a cikin shara mutum yana da wannan karfi ina sun da masa da karfin da suka saka doma gidan suna biya dan dole bayan da suka yi dubu da dari biyar zai biya shi
na'am
yanzu haka akwai pampers yanzu da zaka ji jini rana zaka gani ko jiya zuwa shekaran jiya an zo da kuma zafin guda takwas ai duk bayan gidan yara ne fiya ka zo ka tara mu don Allah wannan da ya tsari idan har da mu ana karatun nan a hakku mu biya nan karanta littafi da malamin kuma da yake yayi maganganuwa kan amma idan muka tashi tashi ga ta dama
ta fita ta hagu
dan haka ba a yin aiki da shi sai ka ga mutane kamar masallan da suke ba wai na matsayin sa ne
kan akan
to saboda haka ni yanzu wannan da ka zo tun da wannan nukta da ya biyo kai ka zo kai ka fara fadin bayani su makwabta da suke nan wanda suka ji da wanda labari ya kai musu su sani cewa ne idan ka san abin da zai fita kai a gidanka ka bari kuma je ka zo ka tutar da wani da shi ba ma wace kawai da uzuri cewa kai baka sani ba matanka ta kan bara da zuwa kai baka sani ba amma wajibinka kai ka san cewa idan ka dora nan shara za ka tambaya na ake kai wani
tabbas
dole
dole ka bincika ina yake kai sharan gidana ne kai idan an kwashi tun da an gwada bawo
haka ne
ko yanzu daga nan jikin gidana din an fi ban azubawa a nan tunda suka fili dai na har jikin gidana ana zubawa wannan tsohon wankan kulit din to wannan sharan yanzu da bina ne shi sa ruwa ya dangare shi idan lokacin da guri ya hura nan masallacin kullun sai an share nan kuma ba ga wallahi
mun sha share ne duk yanzu
mun ba haka ba wallahi dan ruwa ne yanzu dan bare shi amma bari wuri ya hura ka gani duk wannan iska ne da mu sai ba za shara lai
kai wata dai dan ba shara bai kai a
nan to me dalili ko mu kwatan mu ne daga gidan ta mu shara ne kitawa me dalili kuma ka ba mun shara tuta gidan ka zaka zo zuwa gurin ka gashi kana jan ce bi imani ba bi imani ba wanda imani da Allah da Allah ya kyauta mu wanda amma ne shi tare da sanu to ni ku kana kenan amma akwai lokacin da dauka Allah ya ko da asuba kuma ciya mun ma yana nan kuma ya ji ko da asuba wata nan zai yi jawabi na tsari
ya kan
bai faru da ni a baya ni zan yi yafewa amma daga ran da na fada ko na gaggaya ma wasu mutum ya sake wallahi da muke gaba da zan ci dan ba zai yi je daki na shiga ina neman turaren wuta nan samu zan ci ba ni ban cutar da kaina ba wannan cutar da ni wani ban gani
to gaskiya alaikum assalam abu ne wanda ya kamata a kula da shi kwarai da gaske mutane suna sakaci da haƙi na zamantakewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa duk wanda yake so alahida ya shiga aljanna kar ya shiga wuta to na farko ya tabbatar ya mutu da imani yace na biyu kuma duk abin da ya san baya so a masa kar ya yi ma wani ko menene inda ya san shi baya so a mar to kar ya yi ma wani ai Allah ya halice mu dukan mutane da zukata iri daya kowa bai san abu mara kyau kowa bai san abu mai kyau irin wannan ne wani yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ina so ka bani lasisi in je yin zina zabai suka yi ca akan shi lasi buge shi annabi ya ce ku rabu da shi ni yazo ina tambaya ba ku ba ku matso da shi suka matso da shi annabi sai ya ce mai kana so a yi zinar da uwar da ta haife ka sai ya ce a'a sai ya ce fansa to duk duniya ba mai so a yi zinar da uwarsa kana so a yi zinar da yarka ya ce a'a sai to duk duniya ba mai so a yi zinar da yarsa kana so a yi zinar da yar uwanka ya ce a'a ya ce to ba mai so a yi zinar da yar uwarsa kana so a yi zinar da innanka ko gogonka ya ce a'a ya ce duk duniya ba wanda yake so saboda haka daga nan wannan mutum ya cire sha'awar zina a ransa saboda mai baya so a yi da nashi shi ma ba zai da wasu ba to wannan ita ce ka'ida duk abin da kai kasancewa zuciyarka ba za ta so a maka ba to san zuciya ne kuma kai mausu san zuciya ne kai mausu addinin musulunci da yazo Allah ya tsara mana yadda zamu yi zamantakewa dan mu amfani kanmu ne in ba mu bi tsarin nan ba in kowa yace zai fito da shara ya zuba a kofar gidan kowa mu ne dai zamu cutu Allah yana da gida ne a cikin mu balle mu balle a ce saboda kada sa ku shara a kofar gidansa ne yace kada yi Allah bai da iya balle a ce saboda ya hana zina ne saboda kada yi zina da iyarsa mu ya mu ne dai abun zai kare a tsakanin mu in ba mu tsarin Allah ba saboda haka dokokin ubangiji dole ne mu bi su tsarin Allah dole ne mu bi tsarin Allah haƙƙin makwabtaka jama'a wallahi ba abun wasa bane haƙƙin makwabtaka ba abun wasa bane babu dama kai ka tattara sharan gidanka saboda ka san shara ne kazanta ne datti ne sai kuma ka dibo ka zo ka zuba a kofar gidan wani in abun so ne ka bar shi a cikin gidanka ma buhunan shinkafa da kwalin taliyan gidanka dan me baka fito da su ka zuba a kofar gida ba saboda me saboda su abun so ne to shi ma wannan in abun so ne kana tunanin ko watakil kana tunanin ko shi yana so ne to kai me yasa baka so dan me ba za ka bar shi a kofar gidanka ba dan me ba za ka bar shi a cikin gidan naka ba amma ka tsaftace gidanka garin tsaftace gidanka kuma ka dauko kazantar ka kawo kofar gidan wani wannan bai yi ba shine abin da muke magana ko da abu zai ja maka amfani kai a karan kanka dole ne kuma ka fara duba in na amfana da shi wasu kuma za su cutu to in har ya zama kai za ka amfana wasu su cutu to kada'an wannan abin haramun ne kai shi kada'an haramun ne kai shi kai ka amfana ka cutar da wasu haram ne kuma duk wanda ka cuta mu sani cewa yafiya da afuwa ana yin ta ne a nan duniya daga sanda aka tafi lahira aka same ka da haƙƙin wani to a ranar kuma babu yafiya duk yanda kuke da shi ba zai yafe maka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbansa ya ce shin kun san waye marar rabo sai ka ce ai marar rabo mun san shi shine wanda bayi da ko anini bayi da kuɗi bayi da dinari bayi da naira bayi da dala annabi ya ce a marar rabo shine wanda zai zo ranar alkiyama sallah ta cika tam azumi ya cika zakka ta cika hajji ya cika komai na ibada ya cika sai dai ya zagi wancan ya zalunci wancan ya daki wancan ya zubda jinin wannan ya ci mutuncin wannan ya cutar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a ɗiba ladansa a bama wannan a ɗiba a bama wannan idan ladan duka suka kare da kuma sauran jama'a suna bin shi bashi annabi yace sai a ɗebo zunubansu sai a lafta masa ya Allah shi wuta to ina amfanin sallar da kai ka tara ma kanka salloli ashe mu suka tara saboda cutarwa Allah kuma ba ya yafewa zalunci abu ne wanda da Allah ya tashi ce kar ai zalunci mu duba girman abu Allah bai fara ce kar kai ba sai da yace shi Allah ya haramta maka kansa zalunci inni haramtu zulma ala nafsi sai da Allah ya ce ya ku bayina ni ubangijinku na haramta maka kaina zalunci waja'altuhu bainakum muharrama da haka na sanya zalunci ya zama haram a tsakaninku fala tazalamu kar wani ya zalunci wani Allah sai dai ya fara cewa ya haramta maka kansa to in Allah ya ce ya haramta maka kansa ya kuma haramta mana kai ya kake tsammanin zaka ki bin haramcin Allah kuma ka sha ba zai yi ba saboda haka ina mana nasiha dukanmu duk wanda ya san cewa akwai wani abu na cutarwa da yake wa makwabtansa ya ji tsoron Allah Allah bai yafi cutar da kai ma wani har sai shi wanda ka cuta ya yafi in har wanda ka cuce shi bai yafi ba to tsakaninka da Allah babu yafiya Allah ba zai taɓa yafi maka ba dan haka ƴan uwa ina mana nasiha da ni kaina da ku mu ji tsoron Allah zamantakewan take tsakaninmu Allah ya haɗa mu ne ya kuma yi alkawari zai tara mu ranar alkiyama zai mana hisabi bayan ya duba ibadunmu kuma Allah zai duba mu'amala tsakaninmu wa ka cuta wa ya cuce ka ba wanda zai shiga aljanna sai an biya mai kowa duk haƙƙin da yake binsa saboda haka nasiha ta gare mu mu ji tsoron Allah mu tuna cewa diddanin dadewa za mu mutu ya kuma mu tafi za mu koma zuwa ga Allah abun nan da ake gaya mana an yi tanadi na azaba da narko da wuta wallahi ba wasa a ciki da gaske Allah yake saboda haka ina mana nasiha da mu ji tsoron Allah Allah ya sa waɗanda abun ya shafa su ji kuma su gyara Allah kuma ya kare shirya mu ya kare gyara mana al'umman mu baki da mana albarka Allah ta'ala ya sa mu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.